بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. Barkamu da haduwa a wannan safiya ta ranar Litinin, ita ce safiyar 13 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, wanda ya dace da lissafin 2 ga watan Mayu 2026 daga wannan masallaci na Garki Area 8 da ke nan a birnin tarayyar Najeriya Abuja, cikin jirin gwanajarsa na wato fadakarwa da iyaye mata a wannan wata na Ramadana mai albarka. Yau za mu ziyarci mai lamba 8 kenan insha Allah a cikin darasin da muke wataki da mace a Alƙur'ani. Muna ci gaba da kawo wasu takaitattun bayanai game da matan da Alƙur'ani ya ambata. Muna kashi da farko wato as-salihat, mata mutanen kirki wanda Alƙur'ani ya ambace su. A yau za mu duba zuwa ga ambatan da Alƙur'ani ya yi ma ɗaya daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ita ce Zainab bintu Jahsh al-Asadiyya. Wannan mata Alƙur'ani ya ambaci al'amarinta a cikin suratu al-Ahzab. Kafin mu karanta abin da Qur'ani ya ambata, babu laifi mai wani ɗan bakawa. Zainab bintu Jahsh al-Asadiyya ta kasance cousin ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wato iya take ga babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna Umayma radiyallahu anha. Wata mace ce cikin mashahuran mata a ƙabilar Quraysh, wajen irin nasaba da take da ita da kyan halittar da Allah ya mata, kyakkyawa ce ta gani da fari. Sannan mace ce wadda take da arziki, tana da dukiya, kuma Allah ya huwace mata kyauta. An santa da cewa mace ce mai sakin hannu da yawa, domin har ana mata ma laƙabi da ummul masakin, uwar marayu ko uwar talakawa. Har ma lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ziyara su, yake cewa daga cikinku wacce za ta fara dina lahira ita ce wadda ta fi kowa tsawon hannu. A lokacin sai mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su fahimci me Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da tsawon hannu ba, har suka dinga gwada tsawon hannunsu. Alalin shi yana nufin ne kyauta. Haka ko aka yi, ita ce farkon mata da ta rasu cikin mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwarsa. Zainabu ta kasance kamar da muka ambata ƴar uwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kamar sauran Larabawa a zamanin farkon rayuwarsa, yana da wani bawa da ake cewa Zaid bin Haritha radiyallahu anhu an abi. Wannan bawa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Haritha da baban Usama bin Zaid kenan, shine za a ce radiyallahu anhu an abi. Zaid Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tiye shi ko kuma ya an bashi tsotsa shi a matsayin bawa. Sai iyayensa suka zo daga wani gari cikin kasashen Larabawa, suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji labarin ɗanmu yana hannunka, saboda haka mun zo mu fanshi kayanmu, ka faɗi nawa kake so mu baka ka ba mu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu komai, in dai har ya je zai biku ba sai na shi kuɗi ba. Sau da aka yi kira Zaidu, aka ce ka zo ga iyayenka, ga babanka, ga wani cikin ƙannen babanka, da wani cikin ƙaɗan uwanka. Zaidu ya zo ya gansu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, suka gaisa, suka yi fira da sauransu. Suka ce mashi to mun zo ne mu tafi da kai. Ya ce ina, suka ce gida, ya ce a ba inda za ka. Ya ce ai ni in zauna a ƙasan wannan bawan Allah a matsayin bawa mara ƴanci, ya fiye mini a kan na biku a matsayinka, da aka kuma haƙuri. Aka yi ce wallahi ba lashe ba, dole aka saka haƙura a kan idansa, aka yi kowa ya gani. Saboda haka suka haƙura suka fuska bai shi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗin wannan mu'amala da zai biye masa, ya ji daɗi daɗi so da ka sai ɗora shi a kan doki ya yawata da shi a unguwanni da lunguna da layuka cikin garin Makka ana sanarwa cewa ya ku jama'a ku shaida daga yau Zaidu ya tashi daga bawan Muhammadu ya zama ɗansa halak malak kuma a jahiliya dama suna yin wannan ɗabi'a shine at-tabanni sawabin da yake cewa adoption amma abin da mutum zai yi ya tafi gidan marayu ya ɗauko yaro ya je a rubuta a hukumance cewa ya zama ɗansa a Najeriya ko wannan dokar idan mutum ya haka da garin shi kenan wannan yaron ya zama ɗan shi a shar'ance a dokar Najeriya shi ake cewa adoption wasu ma a jahiliya suna yin haka idan kana da bawa ko wani mutum da kake so ka mai da shi ɗanka kamar ɗan cikin ka na ɗanka za ka fito cikin mutane kai sanarwa cewa wani na mai da shi ɗana to daga nan duka mu'amala ku ta zama tsakanin uba da ɗa haƙoƙin da ke tsakanin ku irin na uba da ɗa alal misali shi ne babu maganar ya auri mace in ya rabu da kai ka aure ta akwai ma gari tsakaninsu idan ɗaya ya riga ɗaya mutuwa to wannan al'ada ta at-tabanni tana nan da yawa a cikin mutanen Makka sun yi yita sun saba da ita amma Allah madaukakin sarki ya yi nufin ya canza wannan ɗabi'a a sanadiyyar wannan mata sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya a farkon suratu al-ahzab bada Allah madaukakin sarki ما جعل الله لرجل من قلبه جبين بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله رجل من قلبه في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما
ولم يكن عليه ذلك أمر قصة الأحزاب آية تهد لتربية الله مدرك تركية شوى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه da dai Allah bai sanya wa wani mutum zuciya guda biyu a cikin kirjinsa ba kowane mutum zuciya shi kwaya ɗaya ce babu wani mutum da Allah ya sanya mishi zuciya guda biyu wa ma ja'ala azwajakum allati tudhahiruna minhunna ummahatikum ubangiji bai sanya matan ku din nan da suka zama kuna musu zihari zama uwayen ku mata ba kamar yadda muka ji a karatun manajiya cewa wanda zai ba shi nan kuma ne sai in ma hunna umma to haka nan aka ce ne ta cewa matan da kuke musu zihari din nan Allah bai sanya su zama iyaye ku dan mutum kawai ya faɗi munkaran min alqauli wa zura muri zama gaskiya ma ya faɗi mummuna mummunan magana magana ta Allah wajen rai to haka Allah ya ce ma ja'ala أزواجكم اللائي تظاهرن منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم هكذا لو كما وأن من يرى أعياد كتي بايد كتي ميد سوء أعياد رانا أتكا كوي كتوي كواني كتي هذا ما أنت أتنغى ميسونا دقا زيد أنحارسا a dinga cewa zai da dan Muhammad nan sallallahu alaihi wasallam yace Allah yace to Allah zai sanya wadannan sabayan ku maza ala adiyakum abna'ukum zalikum qawlukum bi afwahikum kun dai faɗi magana kawai da bakin ku iyakacin ka bakin ku wallahu yaqulu alhaq shi ku Allah gaskiya yake faɗa wa huwa yahdi as-sabil kuma shi ke shiryawa zuwa hanya mai dacewa sai Allah yake ud'uuhum li aba'i da gaiwa duk wani wanda aka ce tabanni aka yi aka mai da shi dan wani ta hanyar shela na tabanni to daga yau a dinga kiransa da sunan asalin baba za a kira shi a ce zai da dan harisa misali kar a ce dan Muhammad ud'uuhum li aba'i ku kira su da sunansu da na iyayensu huwa aqsatu indallah wannan shi yake zama daidai a wurin Allah Allah ya ce fa in lam ta'lamu aba'ahum idan ba ku san iyayensu ba saboda bayan ne an shigo da su garin ba san iyayensu ba Allah ya ce fa ikhwanukum fid din ku dinga kiran su da yan uwantaka a addini wa mawalikum da kuma kasancewar su abin jibinta ku ku ne iyayen gidansu Allah ya ce wa laysa alaykum jinah fima akhta'tum bihi babu ne ku a kan ku idan kun yi wani kuskure na dan adam walakin ma ta'ammada qulubukum amma akwai laifi idan da gaggab kuka ci gaba da kiran wani da cewa dan wani bisa kuna sanar cewa dan sa ne amma inda kuskure ne aka ce dan wani ne to da sauki Allah ya ce wa kana Allahu ghafurur rahima Allah yana gafara kuma yana da rahama Allah ka gafarta mana idan aka kawo wannan ka'ida shikenan an rubuta duk wancan al'ada wanda al'ada ce mashhuriya a cikin Larabawa to ana nan kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya riga ya aura mu Zaid wannan yar uwa ta shi Zainab binti Jahsh wace ta kasance kamar da muka ji cousin ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mace ce kyakkyawa ne kula da addini tana da yawan kudi da yawan sallar gari to amma shi zama yake da shi kullun labari yana iske wa Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran ƴan uwansu cewa zama fa tsakanin wato Zainabu da mijinta Zaidu babu daɗi a alaka aure ta kiwa ta kinki ta kin wato sakin jiki da shi wata kila saboda ganin yanayin dangantaka kamar ta fi shi daraja a nasaba ko kuma dai babu dai kauna tsakanin su kullum rigingimu da fada da tashin tashina kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kasancewa shi dama shi ne jagoran al'umma sannan kuma shi ya hadawa kuma yana daga cikin illar da ke iya faruwa idan mutum ya hadawa duk abin da ya faru sai ba a nema duk karamin abu duk karamin tari ko atishawa to kawai za a ce a gaya muku idan ka ji shiru to ana zaune lafiya kenan aure ya yi daɗi amma da zarar an samu wata matsala ko mukantanta ta shi kenan sai a yi ta neman ka a yi ta gaya maka matsalolin kamar kai ne ka haifar da su sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kullun yana jin labarin matsalolin yana yi wa Zaid nasiha yana ce ne kan tsoron Allah ka rike iyalin kai mata adalci ka rangwanta mata ka tausaya mata ka zama namiji mai hakuri kai kaza kaza ka rage korafi kullun zancen kina nan sallallahu alaihi wasallam yana yawan ga musu cewa ka dinga hakuri mata hakuri ake yi da su mata bin su ake a sannu mata kau da kai ake yi yana ta ba shi ainihin wato baki wannan yana gwada mana irin halayyar da ya kamata a samu daga dattawa wato su dinga haƙurƙurtar da matasa a kan zaman takewar aure a matsayinka na dattijo ko malami a matsayinki na dattijuwa ko sirika ko uwan miji ko kaza ko kaza idan aka kawo miki kuka game da wani aure na ɗanki ko ƙaninki ko ɗan ƙawarki ko wane ne cewa suna samun matsala da matarsa ko mace tana samun matsala da mijinta to ba zugawa za ki fice a kan shawarar ba za ki ga yadda za a yi a sulhun ta ne ba zugawa za ka yi ka ce lallai a kan shawarar ba kashe aure babban al'amari ne ba a zuwa gare shi sai an rasa yadda za a yi ta zama a lokacin da kowa da ke cikin wannan sabga ya aminta cewa kashe auren ya fi sauƙin matsala fiye da ci gaba da yinsa ga lokacin da ya kamata a yi ta ce amma ba haka ba saki ya daga cikin abin da shi ɗan yake so a yi Allah kuma ba ya so da haka sarrafa mutum ya zama shi ne sila wajen cewa a kashe mu zalibi kuma duk wanda yake haka waje wata ran dai da abun zargi daga baya ba su suna zargin ki suna jin haushin cewa su kike musu cikin jiduwa ko da yake cikin kokodai shi to da haka kiyaye Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da hakurkuntar da zargi yana nuna masa cewa wato yayi hakuri yayi hakuri ya zuwa salati a lokaci guda kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani Allah ya sani shi cewa an canza wannan doka kuma mutane ma sun santa wato dokar tabanni ko da tana nufin yanzu idan ɗaya daga cikin wanda suke da wannan dangantaka ya saki masa ɗaya zai iyawa wato uban rana zai iya auren ɗiyar matar ɗan rana ko ɗan rana zai iya auren matar uban rana idan ya suke don ba matar ɗan shi aura ba ba matar mahaifinsa ya aura ba to wannan abin kuma shine abin da Allah madaukakin sarki ya so ya faru dan ya zama wani wani hukunci na raba kaddama domin warware waccan alaka da mutane suka kulla wanda ba ta da madogara a shari'a ita ce alaka ta tabanni saboda haka sai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato yana jin damuwa a rai Allah ya tashi shi cewa wanti Zainabu tana cikin matanka da zakawa tana cikin ummatul mu'minin wacce zakawa sai ya zama da cewa yana jin damuwa saboda shi ya amince da hukuncin Allah kuma duk abin da Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke fara aikata shi amma yana tausaya wa al'umma yadda za ta karɓi wannan hukunci saboda za su yi mummunan kallo ga hukunci wasu za su yi mummunan magana hasrata imaninsu Aisha take cewa da zai yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyi wani abu daga cikin ababen da Allah madaukakin sarki ya karanta shi a matsayin shari'a to da ya koyi wannan karatu wannan karatun da cewa ya auri Zainabu binti Jahsh da ya koyi shi har da cewa mace ce da san kowa duk wanda ya ganta zai kaunace ta saboda kyakkyawar Allah ya zaba wa manzo sallallahu alaihi wasallam ita cikin matansa cikin ummahatul mu'minin amma shi yana ganin wato saboda tausayawa a ummarsa da zai samu Allah ya ce ba haka bane guda ya ce ma al'ummarsa sauki wannan shi ne abin da ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam shiga cikin damuwa Allah wa rasul sarki ya ce wa yaqulu allazi an'ama Allahu alaihi wa
yastawu الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله به وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وقضى زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وقرا وكان أمر الله مفعولا
الله يسلمك وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله يخفيه الآية الله يسلمك وإذ تقول كما كتنا سلدك كي تشيوا للذي أنعم الله عليه فوالا أن الله يمشي نعمة وأنعمت عليه كما كما تمشي نعمة الله يمشي نعمة الإيمان zai da Allah ya mishi ni'imar ya zama cewa dan gaban hushin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mishi ni'imar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kaunarsa a ana ce mishi masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da ɗansa wato Usama ana ce mu Usama al-Hubb ibn al-Hubb ko al-Hubb ibn al-Hubb masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan gidan masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ni'ima babu kamata ni'imar imani ni'imar kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni'imar kauna ta musamman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa shine wa istaqulu lil ladhi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi kuma kai ma kai masa ni'ima kana kyautata masa ka dauke shi da in bayan da Allah yake a abu haka idan Allah yake ba haka ba ka ci gaba da kaunarsa da gwada mushi soyayya da gwada mushi wato abin nan kyautatawa ka dauki yar wato babban ka ba shi a wani kana ci mushi amsik alayka zawjaka ka rike matarka da kyau ka ci gaba da rike matarka da kyau ka ci gaba da hakuri da ita ka ci gaba da kyautatawa amsik alayka zawjaka kuma aure hakuri ake manzo Allah sai ya tuna shi da iya ko da yaushe idan da ya samu da labari ko shi ne ne fada mai sai yana ga yau ya fushi ci ya rasulullah ta'akkara baina al-hayat rayuwa tsakanin mu babu dadi yace innaha la tuqi'uni fata mun biyayya innaha la tuqi'uni fata mun biyayya yace wala tukallimuni illa bi kalamin khatilin in za ta yi magana magana mai nauyi kun dai san yadda idan mace ba ta san mutum babu da'a babu biyayya babu magana mai daɗi babu tausayi komai ka faɗa a mayar maka komai ka kawo ba za a gode ba irin dai waɗannan abubuwan suna mushi da kuma namiji babu abin da yake samun kashi cikin damuwa kamar irin wannan ce matarsa iyalinsa bai isa ya sa ta ba bai isa ya hana ta ba bai isa ya zauna kusa da ita ya ji sanyin rayuwa ba bai isa ya mu'amala aure da ita ba kowace magana mara daɗi ya faɗa za a nemi mara daɗi haka wannan yana sanya namiji ya susuce ya kwararraɗe ya shiga cikin tashin hankali saboda ka kullum yana ya ba za mu sanar da cewa shi ga Allah yake ci kuma shi ba zai iya yin gaban kansa misali da wata wulaƙiya shi ko ya dace ta ko ya kore ta ba saboda alaƙar ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya aure ya tana da iyaye masu daraja tana da ƴan uwa masu daraja ko ta yi mishi wani abu dole aka ji hakura ya dinga tunanin ana tare ƴar wani ko ƙanwar wani ya zai iya da ita dole haka zai ta hakuri da yawa ana samun irin wannan yanayi wanda inda ake babu wata dangantaka to mutum zai iya shafa irin shi doka shi ma ya karta masa rashin mutunci amma dole haka zai hakura saboda ƴar wani ne wannan kuma mutumin kirki ne ko wannan dan ogan sare ko wannan dan abokin wata hudda sare ko kanwar wani ne kuka zaku fara kuka shi ne yake yawan fama da Allah sallallahu alaihi wasallam koki shi kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi amsik alayka zawjaka wattaqillah aji tsoron Allah kuma dai aji tsoron Allah kuwa kuma shi ne muhimmi ga kowa a kowane lokaci a ce wani ka ji tsoron Allah wanda ka ji tsoron Allah Allah madaukin sarki yayi wasiya ga mutanen farko da na ƙarshe akan tsoron Allah wala qad wasalna lillazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha Allah madaukin sarki yace hakika mun ja kullun mutanen farko da na baya cewa ku tsoron Allah nabi yana ce mushi ku tsoron Allah amsik alayka zawjaka wattaqillah Allah ya ce manzo Allah ta ce mu tukhfi fi nafsika ma Allahu yubdihi kana koyewa cikin zuciyarka abinda ka san dole sai Allah ya bayyana malamai sun yi fassarori mabambanta amma fassara mafi tsafta mafi dacewa da wannan muhalli ita za mu tafi ta akan ta ce Allah madaukin sarki ya riga ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan matar ce Allah yana mishi wannan addu'a kamar da Allah ya mishi addu'a game da Aisha da Annabi sallallahu alaihi wasallam labari cewa an nuna mana Aisha so daya so biyu so uku a mafarki mala'ika yana zuwa mun da ita sai na janta a lulluɓe a cikin wani mayafi sai a buɗe mun fuskar ta sai a ce mun ka ganta matar ce a duniya matar ce a aljanna wannan tun gaba kai da magana auren ta za ka yi ta ma Zainabu Allah madaukin sarki ya sanar shi da wata hanya cewa ina maka albishir da cewa wannan ita ma tana cikin matanka a duniya matanka a aljanna to da ya kalla ya ga cewa wanda ce wato wanda wani da ke matsayin ɗa a wurin sa ko yaron gidansa ya taba wura kuma yanzu za ka tana ƙarƙashin igiya a wurin wani ai kun ga kuka shi haka a mutum irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai kunya da daraja da sanin ya kamata da kuma kauna ga al'ummarsa da tsoron kada ai wani abu da zai sa musuluncin su ya tabu domin suka ji haushin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko suka ji suka yi surutu a kansa irin surutun da misali aka saba naka ce ga wani ya auri mata abokinsa aure ma fake mutum ya saki mata sai abokin shi ya aura ko abokin shi na kasuwa ko gan shi a ofis ko kwalifiyarsa a ma'aikata kuma kwastinsa maraika aure ne sahihi na muƙaddari kawai cewa Allah ya yi akwai aure tsakaninsu amma a ɗabi'a mutum ɗan adam ne za mu fara surutu da ce da Allah ji mutum a wani yawon cin amana ne aka ba a dinga cewa tare fa suke fa dama a ce da yake ganinta hala dama suna ma mu'amala ai ka zama wannan ana yi wa maza ma kenan da suke da ƴancin su yi aure su tsari su yi aure su tsari balasana ce ɗaya mace ta ga mijin ƙawarta tana ne na fita a wuri ko mijin ƙawarta ta rabu da ƙawarta ce tana son shi kuma balasana kuma ce wanda ya auri ƙawar babarta inda ya halatta mutum ya taɓa auren wata mace bayan ya rabu da ita ya auri fiyar ƴan uwarta abinda aka hana shi ne aljam bayan al-mar'ati wa ammatiha ko bayan al-mar'ati wa khalatiha wannan abu da ya halatta yakan zama abin surutu da tsegumi da ƙananan maganganu a cikin mutane wanda wannan surutun da tsegumin kuma ƙarshe duk masu yin shi zunubi suke kwasa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya tausaya wa kar mu kwashi wannan zunubi kisa ba shi yake cewa ana barin halal don kunya irin wannan ba shi yake mutum ya ga kawon matar shi zai da ta shigarar sa za ka fi haɗe niyan shi sai ya kai ɗan tijara shi ma kawai shafa irin shi dokar ke ni fa wancan nake so ko kuma ta dila ba su kawai ai ana nan fa ana ta shiri fa ɗan gulmar su gaya mata cewa ke bai kan laki ciki ba me ya faru ce a an yi mura ba wancan ƙawarki ai ko baban Farhan ta shige ke ne ma ba shi ke na a tada kaya baya a yi ta ji dali a ta ji dali don Allah ya yi mata shi ke duk a zama su dalin kuma yawai shi ke na zumunci ya lalace a yi ta juna habaici da mugayen maganganun da sauransu ce a yi ban da cin amana kawa kaza 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 ya dai halatta don halatta don halatta ya halatta almuhim kun ga wannan shi ne irin abin da ke faruwa cikin ɗabi'ar mutane kina kuma aka ce wani babban mutum ne yayi kuma babban mutum kamar yadda ya fara a cikin aya kamar da zamu zo mu je ko wato wa tukhfi fi nafsika ma Allahu bihi kana koya abin da kasan sai Allah ya bayyana Allah ya bayyana maka ya sabanta maka cewa za ka auri Zainabu dan Jahsh amma yanzu al'umma ba riga an sanar da su ba hankalinka ya tashi to ka sani fa wannan abu sai Allah ya bayyana shi to dole institution da muka bayyana yana da sauki Allah ya ce wa takhsha an-nas kana jin tsoron mutane kana jin tsoron kada mutane su halaka wallahu ahaqqu an takhsha Allah shi ya fitar da ka dauke shi a kudin shi Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falam ma kada zaidu minha wa qara yayin da zaidu ya wayi gari ya zama iya bukatar sa da matan wato ya wayi gari ya zama cewa ba shi da wani bukata zuwa gare ta tunda ta kiyaye ta zauna da kishin sa wanda shi ne abin da ya kamata da mutum idan mace ta ki shi idan mace ta nuna maka babu kauna babu soyayya to ka kare ta sawa'u a lokacin neman aure ne saurayi da budurwa ta nuna maka ita ba ta so to mutunci ka kawai karɓi da ita ko ko bayan an yi aure ne ka gane cewa ba ta kaunaka kuma babu abin da ya kamata ka illa ka tafi salaman salama Allah ya raka taki gona saboda idan ka ci gaba da zama da mace wadda ba ta kaunar ka to kamar kana kwana da maciji ne a ɗakin ka mace da ba ta kaunar mutum za ta iya mishi komai na rashin jinki, za ta iya ci mai zarafi, za ta iya wahalar shi, za ta iya sa shi asara, sai za ta iya yin kisa tsarewa ke kuma an samu guda nawa. Guda nawa aka samu mata waɗanda saboda auren dole ko auren yayya suka yi kisa, da can mata ba sa yi masa. Za ka so ya kamata waɗanda ba ta so sai ta gudu ta tafi wani gari can, ko ta fita shiga bariki ta kama zaman kanta, ko zai ta kama wata sabga a ƙarshen kinki. Da ka so wannan ba kyau, amma ya fi sauƙi a kan abin da sarawa suna yi yanzu. Ciyawa ya gani kawai ta kashe mutum, ta sa mai fiya fiya a hanci, ko cikin dare ta ɗan hawa shuka a maƙogwaro ta yanka shi. Wannan ba ƙaramin bala'i ne. Saboda haka mu kiyaye, musamman iyaye, kar a bai wa mace mijin da ba ta so. Bayan nan kamar da muka ambata a jiya, amana ce. Allah ya ba ku kunya matsayin amana. Daga cikin amana da Allah ya ba ku shine a kasance, ya kasance an mata aure da wanda kake so. Matuƙar wanda ka kawo ba an tarar da wani matsala ne a addininsa ko rayuwarsa, ko yaro ne mara kirki ko mara sana'a ko wani mara daraja ba. Wato yaro ne wanda an yarda da addininsa, an yarda da asalinsa, an yarda da sana'arsa, an yarda da halayyarsa, an san daga ina ya fito. Wannan kada a kishi saboda bai da kuɗi a hannunsa, ko saboda bai da irin kamannin da ake so, ko irin darajar da ake so. Inda shi take so, to a bashi, a yi musu fatan alkhairi, a yi musu addu'a, Allah ya sa musu albarka, ya fi zaman lafiya. Amma wani ya zo wanda ya san ba a san shi, a ɗauka a bashi saboda kowace irin ma manufa ce. Wannan gaskiya saboda Allah sanya yarinya a cikin hali ne na ƙunci, wanda mafi ƙarancin abin da za ta samu kanta a ciki shi ne ta kasa mishi biyayya, mala'iku su tsine mata albarka. Domin ba ta mutunta biyayya, mala'iku su tsine mata. Ba wai mala'iku da cewa wai ai ba ta san shi, tun zai sunan shi mijinta, to ka'ida ta mishi biyayya. Domin ba ta so, ba za ta iya kwantar da kai ta mata biyayya ba. Shikenan kullum cikin rigingimu, kullum cikin rashin zaman lafiya, tana samun zunubai a cikin wannan zama. To Allah ya ce mishi, falamma qada zaidun minha watara, yayin da Zaidu ya gama buƙatar sa da wannan mata, zawwajnakaha, sai muka aura maka ita. To nan ne asalin wurin da ya kamata mu lura, kamar yanzu a ce mutum ne oga ko mai gida a kasuwa ko a shago, yana da yaron gidansa, wanda yaron gidan nan mai gidan shi ya mata abu. Wato kana da yaro a shago, ya girma sai ta zaha kan shi, sai ta je ka nemo ɗaya ƴar mutunci ka biya ta da shi, kai jihirin da wanda ake kai masa aure a cikin wato yabawa halin kirkinsa. Bayan ka yi masa aure, wata na kofin ka ta ce sabi ki yi ne ran kai ɗai, ki ce mata ka ɗin wance ka je ka ciki ta. Lafiya a gida ya ce lafiya da ni nake son ta zama a kun gane nauyin abu zai wuya wani mutum ya iya haka in ba dan umarnin Allah ba ne. Wannan sana mutum ne ya ga irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kina tsammanin abu zai iya yiwuwa haka, kuma ita ma matar kawai ta ta yadda, iyayen ta su yadda, su abu ne mai nauyi. Ku kalli nauyin wannan abu, Allah ya yi hikimarsa, sai saukar da abu a matsayin aya wadda za a dinga karantawa. Farko dan a san girman doka Allah, cewa idan Allah ya ba da doka ko ba ta yi mana ba dole aka zama kuran ba. Don kuma Allah ya sauƙaƙa wa mutane hanyoyin bata. Domin na gaya muku wannan karatun inda ake a cikin hadisi kawai aka rubuto shi, mutane da yawa ta san halaka sai sun tsaya hadisin ba za su ce ai wannan bai dace da annabi ba. Yanzu ma suna fada cikin tafasirin ruwaya akwai wanda ba ambata ba a cikin doran ayat. ya bari a cikin hadisi amma irin mutanen yan kala kafu irin yan ne sunan su ko kare hadisi din nan da yan masu sa hankali a gaba kafin nan su suna jin nauyin irin waɗannan maganganun amma idan mutum ya tsare wannan ya tsare Al-Qur'ani lakin san matsayin sa to mu duba nauyin zancen mutum ne daraja irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanda shi ya nemo aurenta aka aura da wanda a matsayin yaron gidan sa yake yace mishi Allah ya ce in gaya maka ka saki zainabu ya saki ta sai inda ta gaba sanannin sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya ce to kuma kai ne walina ka je ka gaya mata cewa na aiko ka ka nema mana aurenta aka zai ya tashi je aka ce da ya same ta yana kallon ta wata ta mishi kwarjini saboda yanzu wannan matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zama uwa da shi uwar mu'mini ce sai dai fuska sai ya karanta ya ce Zainabu na zo miki da sako ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in gaya miki kaza ta ce ba zan yanke hukunci ba sai na shawarci ubangiji na ka je ka gaya mishi zai ji sakona daga baya wace tsalla kawai ta kama rawa tana ihu tana cewa alhamdulillah ya kamata mu san wannan imamu da ta yi ma wannan hadisin baki kan cewa babu da ke bayani akan mace ta yi istikhara in an ce ana son ta nan take aka ce fa dakhalat masjidaha sai ta je ta tsaya ta shiga inda take salata da wani kibanci a gidanta in take yin sallah irin inda take adadin ma da wannan sallah fa sallat raka'atayn kai salla raka'a biyu sun mastakhara rabba sanan ta bai wa Allah zaki kai addu'a kai istikhara to ana so mu kula da wannan wajen making decision irin na aure mu sabu wanda yana son da yana son yin kafin a ce mishi eh ko a to a fara da bai wa Allah zaki saboda aure kamar yadda Bahaushe yake cewa ya ce mata aure shi ke tunawa mace an tumla ta ba ki da rayuwarsa nan sallar da sallar ya ce ku tausaya wa mata da kuke aurensu fa innahunna awanin bainakunna su suna matsayin kamar bayi ne a hannunku mutum ya auri mace daga nan shi kenan sai yadda ya yi da ita sai garin da ya kai ta sai inda ya ajiye ta sai abincin da ya ba ta sannan ke ta zira mata ƴaƴa tana haifar mishi ƴaƴa kuma ƴaƴan nan turan shi za su biya da masu nan ke ta mata da dara ba ta ƴaƴa mai abu iri-iri ga shi nan da maza suke yi wanda mata sai dai su yi haƙuri da maza da a sanadiyar ne a sanadiyar aure baban ku da ya bada ke auren in mijin ya ga dama sai a ce baban bai da lafiya yake ba za ki je ba a ce baban ya rasu ce ki zaura ni ya rage babai ina nan Abuja baban ki ya rasu a Sokoto ko ƙara yi ko hurtuwa sai ce ki zauna ni ne ran jiri wa ki ci yana zuwa ya ce ai ni na ce ta zauna sai daga baya ba ta kuma shi kenan ba ya da asali in kin je gidan ma baban yana ganin ke ce wancan lafiya lafiya ne sunan mama me kika zo yi ana zo gaishe ku da kin gaba ya gaba kuma a ɗakin aure shi ke da wannan daraja kisa Allah ya ce wa akhadna minkum mithaqan ghaliba mata suna riƙe da babban alƙawari na aure kuma kowace mace wannan shine sharafinta shine darajar ta ake tana da aure nan sallallahu alaihi wasallama yassa Fatima da za a zo za a kai ta ɗakin miji da siya da mutane ake ruwa cewa a mata gida cewa da zai yi wata mace darajarta ya fi ƙarfin aure to da fatan yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai wannan daraja ce amma babu mace da tafi karfin aure ko babu mace da ta tsaya aure ko ta rasa aure ta dinga kafafa cewa ita ikashiya ce sai dai kawai ta dinga tazabi ta dinga bayyanawa idan mutane amma a cikin cikinta a gefe tana jin na kasar cewa ba ta da miji ko mijinta ya kore ta ko aurenta ya ki samun nasara musamman a ce mace ta mutu shekarun da ya kamata ya wani mace ce budurwa ba ta samu miji ba ko wani dalili ya ce aure na aikin gwamnati ko sana'a ko na har ta fara wuce shekaru ta haura 30 31 da 3 da 5 da 40 za ga uwar ta zama mata sidi sidi hamdala to cikin azumin nan ta shi mutane kenan da neman ta kullum ai kawai azumin shari'a ce su zara fiya wata gina ma babu wasu suraka mutuncin tsiyama ce babu kamar aure nabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaita gaidu gaidu ya je ya gaya mata sai istikhara sai ta sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan aure ya tabbata sai ta kasance sai daga cikin uwaye mu ne sai daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake likai la yakuna ala almu'minina haraj fi azwaji adiyain Allah ya kafa wannan doka a aikace aka yi kowa ya gani saboda daga yanzu kada wani mu'mini ya ji wani kaikayi game da wata mata da wani na kusa da shi ya saki wanda ba yake mishi kallon ta ko dan uwa ko wani idan ya saki mata ta kana son ta za ka yi auren ta dan ya muke bar mata ta kana son ta za ka yi auren ta shari'a ta yi wanda duk baya so a wurin mutum shi kai take wanda duk baya so a wurin mutum shi kai take muke bata amma inda ya saki ta kai muke bata ya zata za dan ba zai saki kuma ce kuma kace ki zuba da ma kar wani aure ki zuba da ma aure kace ki zuba shi a kun da saki mace kuma idan da mata bi kada kulli ba ta tsaya wuri kin yi zaki aure da jiya na tawara yace ce ni ba na tuni ki zabbe da ki ba eh ai na na shiri shiri ki bari in ga wani gida na da ba tara kuma kawai baya so ne ta yawo ki ci gaba da yi mata message yana gure mata kunne in abin da ke to shikenan baban ta ana ya ce yana nan zuwa dan Allah ne dai ayi hankali shi ya yake kaza ta tsaye ta a bada mu shawara tana cewa ko hon mu da nan dawo kuma ba yi da niyyar dawo wani kuma zai zagaya a wurin wanda yake neman auren ta ya je mata sharri cewa tana da wani mummunan hali to wannan duka zagarci maza kuma suna yin shi Allah ka kare mu bana tana wanda mijinta ya rasu a shara musulunci daga cikin mutanen da aka ce a tausaya mawa akwai bazawa ita ce wato wadda mijinta ya rasu da wanda aurenta ya mutu saboda waɗannan suna cikin mutane da suke samun matsaloli a cikin al'umma suna buƙatar tausayi suna buƙatar taimako kuma kuma taimako ko tausayin da ya kai in za ta iya aurenta kai ka aure wanda ya fi kowane taimako ka ba ta kuɗi ko ka dinga wato taimakawa yayanka da kuɗin makaranta ko ka dinga siya masa abinci duk wannan taimako ne amma bai kai taimakon ka aure ki ba idan kai mai iya aurenta idan ko kuma mai iya aurenta bane kai kanin babanta ne ko muharrabanta ko wani abu mai haka ya ce ka tsaya iyana amma ko haka ma da zaka nemi wata miji da ya ce Allah ya ce la ilaha yakun ala almu'mina harajan fi azwaji adiyain la qadumuhunna wa qara in su an tan sun ga ba aure da su wa kana amrullahi maf'ula al'amarin Allah ya kasance abun aikatawa ne a gode shi wannan kuma ita ta nuna mana cewa shi ba zawara ba abun gudu bace dan ta taba yin aure ko dan ka san mijin da ta aura ba abun gudu bane ko dan kuna da dangantaka wata tana nan da kirkin ta da dangantaka za a aure ki haka dai Aisha tana jin wannan labarin hankalin ta tashi tun gaba akai da dauran aure yace da muka ji labarin a daki na aka mishi wahayin aya yana farkawa ya karanta aya yace sai na ji wani tashin hankali da damuwa da firgici irin wadda mace take ji ta ji an ce mijinta na san wata mijin tana nan tsara wani ta ce kuma saboda na san ta na san kyakkyawa ce ne na sama mai dangantaka sai san yana da sauki yana da sauki da mijinki ya yi aure suke ga cewa matar ba ta kai darajar da shi ga Allah shi ma wannan ba ta kai ki kyau ba ba ta kai ki na sama ba ba ta kai ki karatun boko ba ba ta kai ki na addini ba ko ɗan tarihin da aka kawo mata ba su kai irin naki ba sai ga da sauki ma a ce ma shirme ne ma amma yanzu da zanta cewa a tsakiya ce ma ta wuce ki komai ki ga cewa ta sha gara ki mu ai an gama da mu an ci amana an haɗa yayin masu kuɗi an tafi kwaɗayi za a tsaje kuma shi mu gani da manzo to tun da suka zanta haɗaɗɗiya to sai hankali ya kai shi kida ita take mata kai tana cewa wahiyar da ci ta na tsawuni tsawuni ne nan bai da zaka nabi sallallahu alaihi wasallam ta ce wata take iya tanka mun a cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Aisha tana ji da kanta a cikin matan gidan. A kyau, a nasaba, a samun shiga wajen miji da tarashi. Amma ita ma zai nuna baya ba. Ita ma tana da kisa da nasaba, kuma ita ma mijin yana yi da ita. Tace amma duk da haka ji Aisha lokacin da aka mana kaji aka mun kazafi imaninta da hankalinta bai bar da ta sa baki a cikin wannan ba. Wanda a al'adun ciki za a yi tsammani a ganta cikin wannan rudani kasancewarta kishiya kuma abokiya hamayya amma ba ta shiga ba. To saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya ce wa kana abdullahi mafula sai Allah ya ce ne
ما كان للنبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا.
الله يقول لك شو ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. Nabi sallallahu alaihi wasallam baya bukatar ya tsaya yana jin wani jabuwa ko kunci babu jabuwa ko kunci da Annabi sallallahu alaihi wasallam akan abinda Allah ne ya farlanta mushi Allah ne ya bashi wannan dama sunnatar Allah ta bada da sanarwa wannan shine al'ada da Allah ya gudanar da al'umma da tun gaba ta cewa shi ke daura dokoki kuma dokar da Allah ya sanya ita ake bi babu ba za a zarge ka dan ka bi dokar Allah ba. Allah ne ce ka je ka aure ya kama da Allah sallallahu alaihi wasallam da dokar Allah kake aiki da za ka ba abin da ji bane. Allah ne ce ayi aure idan kai aure dokar Allah kuma ba abin da ji bane. Allah ne ce wanda yake da damar yin aure ya kare aure ya kare aure idan kai ba ka da ba abin da ji bane kai dan Allah ne ce. To haka sunnatu Allah ya tsaya da karomin kabu sai Allah ya ce wa kana amrullahi qadaran maqdura. Al'amar Allah kaddara ce abin zartawa musamman game da sha'anin aure. Aure wata kaddara ce rubutacciya wadda Allah ya riga ya tsara tsakanin maza da mata. Idan Allah ya rubuta cewa wacce za ta auri wani lokaci kaza ga watan kaza a gari kaza za a biya sadaki kaza yana cikin kaddarar su kuma a sanadiyar wannan auren za ta zauna shekara kaza. A sanadiyar wannan auren za ta haifi wance da wance da wane da wane da wane. Wannan kaddara wane ce ka fita idan wani ma ya yi kokarin ya shiga tsakanin wannan kaddara da tabbatuwa kuma Allah ya ga rahmatin shi ya kautar da shi. Wato wani wanda zai sha alwashi ki ce ai wallahi sai dai bayan raina kai ba kai saka wancan ba idan Allah ya ce sai nuna mutane bayan ranar ki nan take. Saboda a daina ja da hukuncin Allah, a daina ja da tsarin Allah, a dai addu'a da fatan alkhairi da neman wato albarka a wurin Allah maraikin sarki. Da haka aka tsare kistin Zainab bint Jahsh ta zama ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin iyayen mu'minai ta samu ƙarin daraja da ƙarin falala daraja ta fuskar cewa yanzu ita ma uwar mu'mini ce matar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam zuwa da lahira. Darajar da kuma take takawa da shi shine ita a cikin alqur'ani Allah ya ce na aurar da ke ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce falan ma kada zaidu minha wa tarat zawwajna ta mun auran maka da ita. Kira ka tana yi wa matan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alfahari da wannan. Idan aka zo ana wani zanci ko ana wani tadi Aisha ta kace ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina da tambaya. Ce me tambaye ki? Ce mutum ne ya zo da dabbobinsa zai yi kiwo nan ga wata gona wanda da an shiga da wata dabbobi an ci an bari ya zama saura. Nan kuma ga wata gona wata ki babu wanda ya shiga lafiya ya ce sabuwa ce in kai ne za ka shiga da dabbobinka. Sai ce inda ba za a samu ta ce shi kenan da take ne ita ita ce budurwa wanda wani ɗana ce bai taɓa tanta ba sai wanda ba san lalle ta ba. Sauran kuma duka zawarawa ne kira ka su ne kamar gona da aka ci aka bari ita kuma ita ce gona lafiya. Sakan yi wannan tambayar kawai sai ta yi murmushi kawai a bai wato ta jefa kwallon ke sai ke kuma zainab sai ta ce mata to ni kuma Allah daga saman bakwai ne ya aurar da ni ku kuma kowa baban ta ne ya aurar da ni dan sai wannan magana kowa sai ya saurara mata to tana yin alfahari a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan daraja ta samu ita kadai ce Allah ya ambaci aurenta haka a cikin alqur'ani cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wannan miji nata da ainihin wato ya sake ta shi ma Allah ya mishi alfarma kun ga aka faɗi sunan shi karara falan ma qada zaid minha watar falan ma qada zaid minha watar aka ambace shi karara wanda babu wani sahabi da Allah ya ambata karara kuje na Abubakar da ka zo sai aka ce in ya kuli li sahibi ba ce in ya kuli li Abi Bakar ba sai aka ce in ya kuli li sahibi da sifa to din da aka ambata kuma da muka ji wata ma ta jiya aka kira ta da suna al-mujadila aka rubo sauda aka kira ta da suna imra in imra'atu khafat min ba'liha nushuban aw i'rara ba ambace ta sunan ta ba ambace su duk sunayen su sai dai aka ambace sifa shi ko zaidu Allah ya ambace shi da sunan shi karara yake falan ma kada zaidu minha wa qara yayin da zaidu ya gaba bukatar sa daga wannan mata Allah ya ci mishi zawwajna ta sai muka aura shi ma sai samu daraja sai an karanta sunan shi dinnan to an karanta alqurani za su ma dan karanta alqurani babu shakka wannan kissa ce mai darasa da yawa mun ji wasu daga cikin darasan a baya daga cikin ƙarin darasan shine wato ƙarfin ikon Allah maɗaukakin sarki da ƙaddararsa akan abubuwa da buwayen da kuma mu koyi darasin cewa mu bi dokar Allah a biye da ta ci bai ta dace da son zuciyarmu ba sannan mu sani da cewa Allah maɗaukakin sarki ya bayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam darajoji mabambanta duk abin da annabi yake so Allah ya rayu masa sannan shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kokari iyaka kokari 100 bisa 100 ko 1000 bisa 1000 wajen isar da sakon Allah maɗaukakin sarki babu wani abu da ya sauye wai dan ba haka yake so a yi ba ko ba haka yake ganin ya dace a yi ba shi ma kawai yana yi ne kun maja Allah ka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha mun sanya ka akan wani tsari na shari'a Allah ya tsare shi ka bi wannan tsarin da Allah ya tsare shi ya bi shi ya dinga bi baya canza komai sai da Allah ya ce mishi Allah ya kara masa falaki da kiyaye da aminci a ko'ina a koda yaushe dole shi a takaice shine kissar wannan mai baiwa Allah cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce Zainab binti Jahsh al-Asadiyya ummul mu'minin radiyallahu anha wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.